This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan rana ta Juma'a 17 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahara, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis wadda ta shafi tsaro da sauran fannoni. Sannan adadin mutanen da suka mutu a wani wurin hako zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta Kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar ƴan sanda jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce tuttuɗowar mayakan ƴan ta'adda daga yankin Sahel ne yake ƙara janyo samun ƙaruwar hare-haren ta'addanci a Najeriya.
Lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na ƴan bindiga daga yankin Sahel zuwa cikin Najeriya, kuma dalilai biyu ne.
Muna tafe da rahoton gaba a cikin shirin. Sannan gwamnatin Najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi mata da cewa za ta yi amfani da ƴan ta'adda wajen kawo wa Nijar ɗan hargitsi.
Gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yadda wasu jami'an gwamnati sojan ƙasar Nijar kamar sun dage da ƙarfi da yaji sai sun saukara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi.
Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya, kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka karo na biyu da kuma rigimar kasafin kuɗi a majalisun Najeriya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a yakin Gaza za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara don kawo ƙarshen yakin da aka shafi watanni 15 ana yi duk wadda wata takaddama tsakanin bangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar. Ina da kwarin gwiwa kuma ina kyautata cikakken zato cewa za a fara aiwatarwa ranar Lahadi kamar yadda muka ce, abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Washington yayin jawabinsa da ban kwana a matsayin babban jami'in diplomasiyyar Amurka. Batun fara aiwatar da tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ya dan fara shiriri cewa na wani dan lokaci, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi mayakan da saba alkawari game da wasu fannonin yarjejeniyar. Bayan wani dan lokaci sai Izzat al-Hirsh, wani babban jami'in Hamas, ya ce kungiyar mayakan ta himmantu ga aiwatar da yarjejeniyar wadda masu shiga tsakani suka yi shelar ta. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis, inda Burtaniya ta yi alkawarin samar wa Ukraine dala biliyan 3 da sama da rabi na tallafin kayan yaki a wannan shekarar. An yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fajar shugaban ƙasa a birnin Kyiv, inda Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya tsaya kusa da shugaba Zelensky. Wannan ce ziyarar Starmer ta farko a Ukraine tun bayan da ya hau gadon mulki. Starmer ya kira yarjejeniyar abar tarihi, sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu. Wannan aikin haɗin gwiwa zai shafi fannonin al'adu da ilimi da kimiyya da kuma fasaha. Adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta Kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya Alhamis. Hukumomi na fuskantar ƙaruwar fushin jama'a da kuma yiwuwar buƙatar bincike kan yadda aka yi da farko aka ki taimaka masu haƙo ma'adanan, kuma a maimakon haka ma sai aka tilasta musu fitowa dole ta wajen katse masu kayan abinci.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka Almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Bayan da ake ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci a arewacin Najeriya, hedikwatar rundunar tsaron ƙasar ta ce tuttuɗowar mayakan 'yan ta'adda daga yankin Sahel shine yake ƙara janyo samun karuwar hare-haren da kuma goyon bayan da suke samu daga abokan hulɗarsu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
It is clear that in recent times there have been some form of resurgence in terror attacks, particularly in the northwest and in the northeast.
Daraktan cibiyar tattara bayanai akan irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke bayanin cewa a fili yake a yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci musamman a yammaci da gabashin arewacin Najeriya. An kuma fara ganin karuwar hare-haren ne daga Kareto, harin Sabon Gari, Wajiroko, Chibok da Goza duk a jihar Borno, sai kuma harin 'yan ta'adda da suka kai a Gudu, Ilela, Isa da Mausu yankuna duk a arewa maso yammacin Najeriya. Ku sojoji a baban nan kun sha bugun kirjin cewar kun kare lagun 'yan ta'adda, to shin me ya faru ake samun karuwar hare-hare a halin yanzu?
I would say that the resurgence of these attacks by these terrorists are attributable to influx of foreign fighters.
Sake dawo da karuwar hare-haren nan na 'yan ta'adda a bayan nan ya biyo bayan yadda mayakan 'yan ta'addan ke tuttuɗowa cikin Najeriya daga ƙasashen da ay yankin Sahel, kuma lamarin na ƙararin caɓewa ne saboda yadda mayakan na ƙetare ke samun goyon baya daga abokan birninsu a nan cikin gida Najeriya waɗanda ke tsegunta musu kai koman sojoji a fagen daga. Amma duk da haka sojojinmu na sanar da irin nauyin da ke wuyansu da ma irin rawar da ya kamata su taka a ɓangarorin ƙasar nan daban-daban inda suke fafatawa. Ko da yake mukan ɗan sami koma baya nan da can, amma azama da hoɓɓasan dakarunmu na nan garau wurin ragargazar abokan gaba, ma'ana kare lagun 'yan ta'adda ta hanyar halaka su da su da komandojinsu da kuma shugabanninsu.
Killing operatives, terrorist commanders and terrorist senior leadership.
Kalaman Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Kuma ko da rahoton kamfanin tsaro na Beacon Intel ma ya nuna yadda bakin mayakan ke kurarowa cikin Najeriya, kamar yadda shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ke mun ƙarin bayani.
Lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na 'yan bindiga daga yankin Sahel zuwa cikin Najeriya, kuma dalilai biyu ne. Na farko, wannan baraka da ke tsakanin ita gwamnatin Najeriya da ta Niger ya bai ma 'yan bindigan nan dama. Akwai iyaka wanda yadda ake sa musu ido akwai yake da rauni. Na biyu, akwai yunkuri da gwamnatin Chad ta yi a watan 12 inda ta gwamnatin Chad ta kaddamar da hare-hare akan wayannan 'yan bindiga. To ya koro su daga can sun shigo nan Najeriya.
To shin yanzu menene abin yi?
Ba wai a ringa bari ba sai matsala ta faru, sannan a ringa ɗaukar mataki. Shi tattara bayanai da tantance shi da hasashe abu ne mai muhimmanci. Ba takaice dai rashin ingancin tattara bayanai, tantance shi da hasashe shi ke jawo irin wa'annan. Abu na uku shi ne rashin ladabtar da ɓangaren tsaro a tsari da ake da shi na tafiyar da shi ɓangaren tsaro. Akwai bayanai da suka nuna cewa haka ɗin zai iya faruwa, gashi yanzu har an bari ya faru, ana kashe 'yan ƙasa. Amma kaga ba wanda za a ladabtar a ce me yasa kuka bari har haka ya faru.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na Kaina, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari kashi na biyu na labaran duniya.
To Zahara, a ci gaba da muhawara kan batun sake fasalin haraji a Najeriya. Kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta yi zama a Abuja don yin nazari da kuma cimma matsaya wadda za ta warware takaddamar da ta taso. musamman ma tsakanin shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamnati da kuma kungiyoyin arewacin kasar dangane da kudirin dokar harajin wanda shugaban ya tura majalisar kasa ba tare da tuntubar kowa ba. Bayan taron, wakilin Umar Faruk Musa ya tuntubi gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya din Alhaji Inuwa Yahaya domin jin karin bayani. Sai ya ce,
"Na farko dai mun kawo matsayin cewa ba za a tsara wani haraji na VAT akan wanda ake da shi yanzu ba, har sai al'amura sun daidaito a ƙasa. Na biyu, mun yi itifaƙin cewa ba zai kamata a cire waɗannan hukumomi na ilimi mai zurfi Tech Fund da kuma ta Naseni masu kirkire-kirkiren fasaha na zamani wanda suke taimakawa tattalin arziki su ma, sannan da kuma hukumar na ta NITDA. Na uku kuma wajen wanda ya fi kawo gardama dama wajen inda in an tara harajin VAT ɗin ma za a raba shi, to nan ma mun yi daidaito a kayan cewa kwanda da ake ɗaukan wajen abun da ya shafi abun da ake kira derivation, ma'ana inda aka samu kuɗin ya fi samun kasafi mai yawa, to yanzu mun daidaita cewa maimakon kashi 60 da aka nemi a saka shi kuma yanzu za a sa kashi 30 ne, saura kuma a cikin kashi 100 kashi 50 ya kasance an bi daidaito na jihohi, sannan kuma har ila yau kashi 20 kuma zai bi yawan al'umma da kowace jiha take da shi. To kaga an yi haka, muna ga kamar ba za a samu wannan kwaruwa ko cutuwar da ake zato za a cutar da jihohinmu na arewaci ba.
Amurka ta kakaba ma shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan takunkuma, tana mai kafa hujja da cewa ya sa an tafka laifukan yaƙi a wannan tashin hankalin da aka yi jinajina a wannan ƙasa mai arzikin man fetur a tsawon shekara guda da ta gabata, wanda ya haddasa ƙarancin abinci ta yadda dubban mutane suka mutu, sannan wasu miliyoyi kuma suka gudu daga gidajensu mako guda kawai bayan da aka kakaba takunkuma ma abokin gabansa, shi ma saboda aika-aikar da aka bayyana da kisan kiyashi. Takunkuman da aka kakaba ma shugaban rundunar sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma wani kamfanin da ke kasar Hong Kong mai samar da makamai ya hada da hana su shiga koma ya da zango a Amurka, tare kuma da takaita musu mu'amala da duk wani abu na Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan Niger ta yi mata na cewa tana neman hargitsa Niger din ta hanyar amfani da 'yan ta'adda. Sabbin zarge-zargen daga gwamnatin Niger din sun ce Faransa za ta samar da kudaden makarkashiyar hamfarar da gwamnatin sojan kasar, ko kuma ta tilasta mata sakin hamfararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ba shine karo na farko da zargin ke fitowa ba, da watan Disambar da ta gabata shugaban gwamnatin sojan Niger Brigadier General Abdurrahman Tchiani ya ce shugaba Tinubu na biye Faransa wajen karfafa 'yan ta'addar Lakurawa don wargaza salamar Niger. Shin zargin nan na da sahihanci ko kuwa a'a? Dan ya nuna hadani taro da 'yan Boko Haram a yankin jihar Borno don kai hare-haren bama bamai da ma sace dalibai kamar yadda aka yi a Chibok a 2014 da ma dumbulawa 'yan ta'addar kuɗi da makamai. Gwamnatin Najeriya ta nesanta kanta daga yiwa Nijar makirci. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce ba hujjar yin zargin.
Gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yanda wasu jami'an gwamnatin sojan kasar Niger kamar sun dage da karfi da yaji sai sun sakara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi, maimakon su mai da hankali wajen yanda za su samar wa talakawan kasar Niger sauki, sai zama na sun fukarkata wajen su ga ya za a yi su koga ma wasu kashin kaji su dauki laifin gazawar su su dora akan wani, maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba su da tushe ba makam. Kamar yadda kwanakin baya shi da kansa mai girma shugaban mulkin sojan kasar Niger din General Abdurrahman Tchiani ya fito yayi irin waɗannan kalamai.
Jagoran malaman da suka shiga tsakani wajen kawar da barazanar matakan sojan ECOWAS kan Niger, Sheikh Abdullahi Balalau, ya buƙaci taka tsantsa.
Ana da kyakkyawan tunani da zato mai kyau ga dukkan waɗannan shugabanni, kuma in Allah ya yarda tun da masu jin nasiha ne. Wannan ya ce ga zargin da yake yi wannan ya ce al'amarin ba haka yake ba, a sai idan aka bi hanyar da ya kamata za a iya shawo lamarin, kuma har a samar da mafita da zai bada zaman lafiya mai dorewa.
A to duk alamu akan makalla akwai ma sharrin shedan a wannan al'amari.
Sharrin shedan ne da sharrin waɗansu mutane da suke neman a samu wannan rashin zaman lafiya, bukatar su zai biya in aka samu wannan rikita-rikita tsakanin shugabannin waɗannan kasashe, wata biyan bukatar su za ta samu ta wannan hanya.
Shi ma ɗaya daga dattawan yankin arewacin Najeriya da ke alaka da Nijar Yarimar Mori tafi da Isa Mafindi ya nuna rashin jin daɗin fitowar irin waɗannan zarge-zarge.
Abin ban mamaki ne idan har yau Nijar da Najeriya an sami maganganu wa'inda babu daɗi suke fitowa daga shugaban Nijar zuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Kuma irin su Nijar sun huda sun ga jini ne yasa suke razara mu don a rigima Nijar ba ta jara Najeriya ba. Dama gwamnatin soja in ta zo ba yadda za ta yi ta biya bukatun jama'ansu, a'a sai sun nemi hanyar batanci ga wata wanda ya fita ƙarfi, ya fita nauyi, ya fita mutunci.
Kuma dai me za a ce in ma an samu saɓani tsakanin jagororin gwamnatocin Najeriya da Nijar? Talakawan ƙasashen biyu daga arewacin Najeriya zuwa Nijar ɗin na da alaƙa ta jini, makwabtaka da al'adu, kazalika akwai dubban 'yan ƙasar juna a ƙasashen biyu, wato ma'ana ba a raba hanta da jini. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Manuniya. Da alamu dai rikicin rungumar gamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna na neman sabbabu kiɗa-kiɗan Araba.
Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba ne, mu ba 'yan kudanci ba ne, duk abin da za su yi su je su yi da 'yan kudanci.
Game da shirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuwa Nigeria da Nijar ne yake cewa dama sun daɗe suna cin riba.
Lalle hulɗa tsakanin ƙasarmu ta Nijar da kuma ƙasar Amurka ya hulɗa ce ke ba yau ba ta fara.
Ƙasar Najeriya ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi Trump ya yi kan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an samar da Najeriya wannan jirgin yaƙi na Tukano.
Kuma dai masana a ƙasar Ghana na ganin galalar gabzar tallafin tabbatar da ana tare da shugaba Donald Trump ɗin da ake shirin shimfiɗawa shimfiɗar maraba.
Zuwan Donald Trump karo na Binga shi da danwansa John Dramani Mahama su duka kamar 'yan takwaice ne sun yi mulki aka da su suka dawo inda an ba da wannan dama kan da za a yi ta kasan gane ta dama a kasan Amurka baki daya.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓa cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk Juma'a da sanyin asuba. Shiri na 204 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk lokacin da ya ga wata rigimar rungumanni mu fadi yake kokarin ganin an raba. Raba rigimar kuma amma ta rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna ta sa shugaban wata kungiyar hada kan al'ummar karamar hukumar Leran jihar Kaduna barista Nasiru Bello Dambo dode yiwuwar haɗewa da kudancin jihar Kaduna da ya ce a gaskiya akwai fargaba.
Kawai mun waye gari ne, ba mu san hawa ba, ba mu san sauka ba. Muka ga wani kasida da su 'yan kudanci suka gabatar an saka sunayen 'yan majalisunmu guda biyu na jiha da ɗan majalisar mai wakilta mu a tarayya Abuja da shi chairman na local government cewa members ne daga Southern Kaduna. Mu mun fito daga shiya ta ɗaya ne, gaba ɗaya lero local government daga shiya ta ɗaya take. To menene zai sa cikin hidimarsu za su rubuta su ce waɗannan 'yan majalisu namu da chairman na local government cewa sun fito daga shiya?
Yiwuwa fatan alheri suke muku tunda an ce jiha suke nema, kaga ku samu sabuwar jiha tare.
To ai kundin tsarin mulki ya nuna mana cewa kamar yadda section 8 ya zo akwai hanyoyi da za a bi na neman jiha. Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba ne, kundin tsarinmu ya zo da yadda za a nema jiha ai. Sai su bi wannan ƙa'idojin da tsari ya zo da shi su nema jiharsu.
Amma yanzu mu me damuwa ku?
Damuwar mu shine a ai wannan abin ya farraga jama'a ya tayar mana da hankali kamar suna mana shigo-shigo ba zurfi ne a mai da mu shiya ta uku wanda kullun tsari ya san mu a shiya ta daya ne mu ba ɗan kudanci bane duk abin da za su yi su je su da ɗan kudanci mu su ban mu a shiya ta daya wanda mun fi zaman lafiya mun fi samun natsuwa da shiya ta dayan nan
game da shirin shallagwadar shigar shugaba Donald Trump da shugaban kasar Amurka a karo na biyu kuwa malami a jami'ar Tilberin Jamhuriyar Nijar Dr. Abubakar Manzane yake cewa dama Amurkan ta dade tana daga lamba
lalle hulɗa tsakanin kasar mu ta Nijar da kuma kasar Amurka hulɗa ce da yake ba yau ba ta fara lokacin da aka samu yancin kai akwai hanyoyi haka dalilin Amurka ne hanya wadda aka samu wadda yake ta bunƙasa da yadda ayyuka kamar sadarwa da kuma zarganiya a gaskiya ƙasar Amurka ta tashi fiye da kowace ƙasa a duniya kawo taimako wajen bunƙasa ayyukan noma kiwo da sauransu duka baki ɗaya Amurka ta kawo zahiri a cikin kwanakin nan kuma akwai sabon proje wanda yake za su yi tasiri kuma su kawo taimako sosai yanda za a bunƙasa aikin noma aikin kiwo zamantakewa da kuma rayuwa a karkara kai har ma birane gaskiya yanzu dai ba wata kulɗawa wadda ta yi ta Amurka inda abin dai ana zancen ta hiyar da aiki da kuma koyo da horo da kuma kiyaye da kare muhallinsu
shi ma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma masanin tarihin siyasar duniya Dr. Shaibu Shehu Aliyu ya ce dama taimakon tallafawa Nigeria abu ne da shugaba Donald Trump ya riga ya saba
shin nasarar zaben Trump da kuma kama madafin iko wanda muke sare a sauran kwanaki kaɗan masu zuwa wani abu ne da zai jawo tunani akan menene dangantakansa da ƙasashen Afirka musamman kuma da ƙasar Najeriya Trump dai kowa san shi mutumin da yake kallon ƙasar Amerika na farko kafin sauran ƙasashe kuma abin da ke faruwa a sauran ƙasashe to saboda haka idan muka kalli lokacin da haukan mulki na farko manufofin shi ta harkan tsaro lokacin Barack Obama ƙasar Najeriya ta yi kokari ta ga cewa Amerika ta tallafa mata domin ta shawo kan maganin harkan Boko Haram amma ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi Trump ya haukan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an samu da Najeriya wannan jirgin yaki na Tukano wannan gaskiya zamu ce ya takarwa kuma yanzu idan kalli sunan kasashe da suke fama da rikici ya Trump zai da tsakanin dangantaka tsakanin Amerika da kasan Kenya me zai faru yanzu Niger da Chad da sauran kasashe da ke Sahel cewa shin ya za ta iya kalli sai cewa ta ƙara bunƙasa taimakon ta wayannan kasashe domin ka cewa ta kuma ta daƙilke ƙara ƙarfafa na kasan Russia a yankin ƙarshen Afirka
su ma dai masana a Ghana irin su Malam Irbad Ibrahim da kan bibi hudda tsakanin ƙasa da ƙasa sun ce dama dai tsakanin shugaba Donald Trump da kuma takwaran shi na Ghana John Dramani Mahama babu wata maraba
ita Amurka wurin lamarin ma'adinai na ƙasa zinariyan Ghana da sauransu ita kasa Amurka tana da maslaha a wurin suna da manyan kamfuna da suke nan a kasan Ghana suke aiki sannan ita Amurka kuma na ba Ghana tallafi kan batun tattalin arziki akwai babban titi da aka yi aka ma sa masonan George Walker Bush Highway a dunkule dai zamu ce ita Amurka da kasan Ghana hanyoyin da muke da alaka wayannan hanyoyi na da yawa sosai zuwan Donald Trump yana son karfin tattalin arzikin duka ya karkata zuwa Amurka ita Ghana kuma ta san wani anya za ta yi alaka da shi ta wurin kuma ne zuwan Donald Trump karo na binga mu ganin shi da danwansa John Dramani Mahama su duka kamar ɗan wani takwaice ne sun yi mulki aka fadda su suka dawo dai an bude wannan da an bada wannan dama kan da dai ita kasan Ghana ta dama da sauran manyan kamfuna da ke fita da kaya su bude cibiyoyi kasan Amurka baki daya
shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yaɗa labaru na masarujan tarayyar Najeriya sanata Garba Musa mai doki cewa yake dalilin da yasa suka kori kasafin kuɗin ma'aikatar labaru shine yadda ma'aikatar ke sha'awar ci gaba da gwaguyar guruba
Hajiya minista ya zo ya ba da kasafin kuɗi shekarar can da ta wuce 2024 mun dubi amfanin da girman da muhimmancin information a kasan mu shekarar can sai aka sa 10 billion muka yi kokari muka je appropriation committee cewa wannan bai zuwa ko ina saboda haka muna kokari a ƙara musu abin da za su iya wannan aiki amma abin kunya shine har muka gama appropriation ba su ƙara kokobo ba
na baran kenan
na bara bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba don bara kusan 10 billion ne bana kuma 8 billion South Africa abin da ta sa ga information suna da mutum miliyan 50 equivalent na naira biliyan 450 mu kuma muna da mutum sama da miliyan 200 mun sa biliyan 8 sai mu ga wannan ba ku fara aiki ba a dauki biliyan 8 din aje a wata hanya
to kenan a bar su babu kuɗi kenan a wannan shekara gaba daya
to hajiya turawa suka ce what is worth doing is worth doing well in abin da ya dace ayi ne to ayi shi da kyau
ka batutuwan da zamu iya barje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da abin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya suna ci gaba da faman zuba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 861 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke takama da su babu tantama ko tababa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da da mu mun barman jamhuriyar Niger da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin din makon duniya ta dawo mana da tsaraba ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla an gaishe ka masu sauraron mu ga wannan
Gaji shine kalma mai yawa mai shi babu dan sashi Hausa da biyo mazai ya zarci yan bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba Za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari. Ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ji Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a yakin Gaza za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara don kawo ƙarshen yakin da aka shafi watanni 15 ana yi duk wadda wata takaddama tsakanin bangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis inda Burtaniya ta yi alkawarin samar wa Ukraine dala biliyan 3 da sama da rabi na tallafin kayan yaki a wannan shekarar an yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Kyiv inda Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya tsaya kusa da shugaba Zelensky wannan ce ziyarar Starmer ta farko a Ukraine tun bayan da ya hawo gadan mulki Starmer ya kira yarjejeniyar abar tarihi sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a Afirka ta kudu ya haura zuwa aƙalla 87 a cewar 'yan sanda jiya Alhamis
To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin ƙarfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da maimaitin shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawai da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahar Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima idan Allah ya kai mu.